يا الله يا الله نرقى الله نكيني نرقى بروتك تمت خيبا كل ما هتم بياني كده
Saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna da mu, shirin domin iyali ya fara nazarin ci gaba da aka samu a jihar Kano, inda jihar ta kafa tarihi bayan tabbatar da Dije Aboki a matsayin babban alkalin jihar, mace ta farko a tarihin jihar da ta kai wannan matsayi. Wadda tuni ta kama aiki bayan rantsar da ita wannan makon. To mata a Najeriya suna gani idan aka ci gaba haka a sauran jihohi da kuma gwamnatin tarayya ne yuwa haƙarsu ta samun kashi 35 cikin 100 na guraben siyasa ta cimma ruwa. Duk da cewa kashi 18 cikin 100 ne kawai kawo yanzu matan da ke jera ministocin da shugaba Bola Tinubu ya mika majalisar tarayyar ƙasar. Daga cikin jerin suna ministoci 48 da ya zama na tarihi a Najeriya ta fuska biyu, banda kasancewa jerin ministoci mafi yawa a tarihin Najeriya, ya kuma kasance karan farko da aka samu ministoci mata 8 a majalisar dattawan kasar. To yau ma muna tare da barista Ibrahim Abdullahi, ma'ajin kungiyar lauyoyi ta Najeriya reshen jihar Kano, da kuma barista Amina Umar Hussein, tsohuwar sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ita ma a jihar Kano. A shirin da ya gabata, barista Ce'i ya fara bayani kan matsalolin da ke kawo koma baya a bangaren shari'a da alkali Dije za ta tunkara a jihar lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu dora kenan yau.
Sai abu na biyu kuma kayan aiki. Za ka ga abin da ya kamata a ce suna da shi a kotunan namu, yawanci za ka ga babu su. Yanzu na tabbatar maka da za a je a duba law report da ya kamata, akwai wanda ake cewa quarterly, akwai wanda yake monthly, akwai duk wanda ya kamata a ce ana siya, gwamnati tana siya, tana ajiye musu a cikin library su. Da kuma uwa uba yanzu abin da ake da shi, ka san muna da wani software
wata manhaja ce ta
internet da ake kira, akwai irin su law padilion, akwai irin su law gasan kala-kala, wanda cikin research din da zaka yi shi a kwana biyu za ka yi shi cikin minti 15. To ya kamata a ce duk an suna da wannan daga manyan jojinan har zuwa ƙananan kotuna. Sannan kuma sai su ma welfare ɗinsu, kusan walwala abubuwa walwala abin da ya shafi albashi da sauransu. Za ka ga na manta rabon da na ji an yi ƙarin albashi ina je tun 99 ko kuma to sometime in 21 abu da aka ce an ƙara wa su manyan jojinan albashi. Balanta na kuma kasako na ƙasa, yanzu a na ƙasan nan sai ka ga abun hawa mobility mutum bai da shi da zai iya kama hanya ya tafi a gurin da zai je ya yi shari'a. Wani lokacin sai ka gan shi tare da litigant abokan shari'a a cikin mota haya guda ɗaya, kaga akwai nakasu a nan, ana buƙatar a yi improving ɗin wannan abun nan ɗin.
Barista Amina, ga ɗimbin ƙalubale, ga shi kuma ita ana cewa Justice Dije Aboki jajirtacciya ce. Jajirtacciya nan ta sa kai ta warware waɗannan ƙalubale misali?
Gaskiya ta sai, saboda duba da daɗewarta a cikin aikin da kuma jajircewarta da sanin matsalolin za ta iya. Amma idan ka lura da abin da barista ya gaya maka, za ka ga waɗannan matsalolin ba wai daga ma'aikatar shari'a ba ne ko kuma shi shugaban alƙalai. Matsaloli ne da suka shafi harkar gudanarwa, wato gwamnati. Inda za ka ce za ta warware matsala, wanda daman kuma tun daga lokacin da take aiki har zuwa aka ya zama da kunnuwanta a buɗe suke, wanda kuma wannan halinta ne, ko da yaushe duk sanda ka je ka ce mata ga matsala wanda take iya muhallinta, to gaskiya tsakani da Allah an mata wannan shaida. Za ta ɗauki wannan abin da mahimmanci, kuma za ta tabbatar an warware shi, ba kuma wai tura za ke ba da kanta. Kowa ya san wannan, ko mu lauyoyi da muke gudanar da shari'u a gabanta, duk lauyan da zai je gabanta ba sai ya shirya, babu wani maganar wasa ko sakaci da aiki ko kamanta wani abu ko ga ka'ida inda take a ce za a sauka ba ita bace. Wannan kowa ya mata wannan shaida. So matsalar nan kamar yadda barista ya faɗa, kusan ni in zan ƙara akan abin da ya faɗa, shine babu kamar menene sanaji da Hausa kamar
tafiya ka fada da
waɗanda suke sune a haƙu a gudanar da shari'a yanzu kaga muna da rukunai guda biyar wanda idan za a samu cewa idan su masu gudanarwa wato executive arm of government wato gwamnati ta yi aikin ta to su kuma wannan rukunan guda biyar dole sai sun hadu sun yi aiki na farko kaga akai ita kanta kotu na biyu akwai lauya ne gabatar da kara na uku akwai lauya ne kariya na hudu akwai hukumar gidan gyaran hali da tarbiya sannan na biyar akwai hukumar da ake cewa law reform wato wanda suke kula da dokokin akwai dokokin da sun ya kamata a sabunta su a kula da su idan ba ai ba dukkan aikin sai kaga aikin yana komawa baya ba a samun shi yanda ya kamata so anan zamu iya cewa idan da za a samu bangaren gudanarwa su kalli waɗannan abubuwan da barista ya fada rashin kayan aiki yanzu idan aka je jihar Lagos za kai mamaki sun riga sun ci gaba akan harkar digital ne ake cewa ana front loading system ga abun nan zakai loading wannan ya gani ya baka amsa minti 5 minti 6 front loading system irin harkar gudanarwar ta yi nisa wanda mu a Kano bana jin muna da irin facility ba ma bana ji ba ina da tabbas ba mu da shi kaman harkar da ake magana akan library din nan kaman jihar Jigawa misali zaka ga alƙalan gwamnati ta yi hoffasa wajen kowanne alƙali yana da na urarsa kuma an sai masa wannan software din da zai iya shiga
manhajar
da zai iya shiga ya gano menene dokokin da ake da su saboda a yau za a iya cewa abu kaza doka ta yadda da shi gobe a samu wani ci gaba saboda ita doka dynamic ce menene abin da yake canzawa tare da lokaci so sai kaga wani lokacin kazo kana magana akan doka kai baka sani ba ma tana an canza ta so idan kana da wannan manhajar a minti 2 minti 3 zaka san meye matsayin doka menene matsayin kotuna da suke sama da kai kuma ka aiwatar da abin yanda ya kamata
barista Ibrahim bangaren shari'a ba ma a Kano ba akwai zarge-zarge da yawa akan musamman alƙalai har ma wani lokaci da fulawoyi ana cewa zancen corruption ba zargin rashawa da cin hanci da yayi nisa tun farko an fi sanin sa ne da zancen yan sanda daga nan sai kotuna ma'aikatan kotuna ya kace ganin cewa DJ Aboki za ta iya wacce rawa kake ganin za ta iya takawa wajen wannan zarge-zarge tunda zargin yayi karfi ainihin
to babban abin farin cikin mu amsar da zan fara baka shine ita ba wannan zargin akanta kusan da mu lauyoyi da muke zuwa gurin ta mice su
dama da wannan zargin dama da wannan zargin ma ba za ta zama ba no abin da shi ta gani
daga kan mu lauyoyi da muke zuwa gurin ta mice case da abokan aikin ta na kotuna da mutanen gari kowa ya san wace ce ita abinda nake so na maka shimfida anan shine ka gane cewa wanda shiryawar da ta yi na yakar hanci da rashawa shine yasa ya zama to ita ma ba ta yi ba ma'ana mutumin inda akwai zargin akan ta zamu ji tsoro mace kila abin nan zai ci gaba amma tunda ta zo a matsayin ta na da take babu sani ba sabo akan abin da ya shafi shari'a akan abin da ya shafi gudanar da mulki tunda yanzu ka san aiki biyu take da shi ta yi shari'a kuma ta gudanar da mulki to akwai kyakkyawan zato kuma da kyakkyawan fata akan ta cewa za ta magance wannan abubuwan barin baka dan karamin misali yanzu daga zuwan ta sanda ta fara active a Kano du petition in aka yi shi a kan kananan kotuna ko
ma'aikata
daga dun korafi kai tsaye yake zuwa gurin ta a da sai a petition din ya dade ba a saurara ba amma yanzu daga zarar ya je gaban ta za a sa shi wanda aka yi petition din a kansa ya maida martani wato reply sannan kuma ya zo gaban ta ya kare kansa zan iya bugar kirji in ce maka daga sanda ta zama muqaddishin a babbar kotu a babbar jiragen na Kano zuwa yanzu da ta zama cikakkiyar an samu canji mai ƙarfi kasancewar da yawa ma'aikata na shari'a da alƙalai sun shiga taitayinsu kasancewar mutum ya san cewa yanzu fa idan yayi ba sani ba sabo in yayi za a yi masa wannan abu ne da kowa duk wanda yake stakeholder a Kano na harkar shari'a ma'ana mai ruwa da tsaki a harkar shari'a kuma yana bibiyar abu ya san cewa wannan canjin kusan zan ce maka shine abin da aka fara ganin sa cikin gaggawa daga bangaren wannan mai shari'a.
To idan haka lamarin yake yana yuwa harsashen da mata ke yi na cewa ba su kashi 35 cikin 100 na madafin iko alheri ne ga Najeriya, masu iya magana suka ce sai an gwada akan san na kware. Muna ƙara yiwa alƙali DJ Aboki da dukkan matan da suka samu kansu a matsayin shugabanci fata alheri, da fata za su ba mara da kunya su kuma bude kofa ga na baya. Dan kuma za mu dasa aya a yau, sai mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana, ku ji mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga barista Ibrahim Abdullahi Cheyi da barista Amina Umar Hussein, sai kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya jagoranci tattaunawar, da kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautin shirin. Amadu din su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Ai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi